巴基，没养狗呀。
Zaren da ya hau ya yi maganar an cire tallafi, wanda an cire tallafi ba a shirya ba.
Da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada ya sa farashin kaya ya tashi, ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100.
Wanda bai ma san maganar dala ba ga sannan kowa ka taba zai ce maka dala. Dubukan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani.
Rashin tsayuwar farashin waje daya, saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi.
Kudaden ma da ake biya ya fi man da muke sha, da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha, nawa ne ake kashewa, kudaden ma su waye ake bawa.
Mutane su suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same shi, kuma ana ga har abu da an yi bai bai balle bane ta dawo, ma'ana ta dawo 700 da 750.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu take cika shekara ɗaya cif akan karagar mulkin ƙasar, bayan rantsar da ita a ranar 29 ga watan Mayun bara. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin 'yan ƙasar, kama daga masu fashin baƙi, 'yan kasuwa da ma sauran al'umma, shine yanayin matsin tattalin arziki da ake fama da shi a cikin wannan shekara ɗaya ta gwamnatin, wanda wasu masana suka ce ya samo asali ne tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaba Tinubu, inda ya ba da sanarwar janye tallafin man fetur. A yau za mu soma matashiya ne da masani tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha da kere-kere ta jihar Kano, Dr. Ghazali Ado, dangane da matakan da gwamnatin ta ɗauka da kuma abubuwan da suka haifar.
Da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada sun janyo abubuwa. Misali a Najeriya yanzu, saboda waɗannan abubuwa da gwamnati ta yi guda biyu, ya sa farashin kaya ya tashi, ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100, kuma masana ma suna harshashen zai iya ƙaruwa saboda rashin tsayuwa na yanayi na farashin dala da naira a kasuwannin hada-hada.
Ka ce da bai kamata a ce ranar da aka rantsar da shugaba Tinubu ya sanar da magana janye tallafin nan ba, da ya ya kamata a yi?
Abinda ya kamata gwamnati ta yi da sai ta fara dubawa, tunda ana ta koke a kan kudaden ma da ake biya ya fi man da muke sha, da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha, nawa ne ake kashewa, kudaden ma su waye ake bawa. Sannan sai a zo a ce tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin Dangote ya bude zai fara yin mai, to da sai a duba a gani a haɗa gwiwa da shi kamfanin Dangoten a ga lita nawa zai iya samun mana, idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne. Idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin. Misali idan an gane lita nawa ne 'yan Najeriya suke sha, nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi, to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar. Kaga gwamnati ta riga ta san yawan mai, ta san nawa za ta kashe, ta san kuma nawa ne za ta bayar tallafi. To amma yawanci masana tattalin arziki suna cewa wannan abin da aka yi ba a yi shiri ba, ba a yi bi tsari madaidaici ba, to shine ya dada ta'azzara matsalar.
Za a iya cewa zancen canjin dala ɗin da rashin daidaitaccen farashi ko manufa na policy na gwamnati da gaggawa wajen ya tallafin nan, kamar yadda kai bayani, su ne kawai za a iya cewa sun asasa matsalar da ake gani ta hawa farashin kayayyaki da tsadar rayuwa.
Misali kaga banda shi, ita Najeriya ƙasa ce da take ta dogara kacokan wajen shigo da kayayyaki, to dama ƙasashen da suke suna fitar da kayayyaki idan dare da kuɗin su ta faɗi ciniki suke yi, yana da amfani ga tattalin arziki. Amma ƙasa kamar Najeriya wacce idan duk kayan da take amfani da su, shigo da su ake ko na amfani yau da kullum ko kuma wanda masana'antu suke amfani da shi, to idan ka karya darajar kuɗi zaka ga yana mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasa. Kuma ina so in sanar da masu sauraro cewa duk waccan gwamnatin da ta gabata a Najeriya tana cikin matsanancin matsalar tattalin arziki, musamman na ƙarancin kuɗin da suke shigowa, saboda kuɗin da suke shigowa Najeriya an karkatar da su wurin biyan bashi. Najeriya ta rarranci kuɗaɗe a waccan basuka a waccan gwamnatin da ta wuce. Akwai wani matsari ma da ake cewa an yi wanda kamar an jinginar da shi man fetur din namu kuɗaɗen da suke shigowa ana biyan bashi da shi. To kaga ita wannan gwamnatin ta tsinci kanta ne babu kuɗaɗe, kuɗaɗen da suke shigowa sun yi kaɗan, sannan kuma muna buƙatar kuɗaɗen wajen shigo da aiki da ake amfani da shi. Wannan abun shi yasa aka samu talauci ya ƙaru, aka samu ko farashin kayayyaki ya tashi. Kaga in ka lura manya-manyan attajiranmu ma na Najeriya yanzu darajar su daga na ɗaya yanzu sun dawo na biyu, amma an ce ya sake koma.
Amma dakta, maganar kuma da ake cewa ku masanan nan na tattalin arziki, ku kuke cewa rage ƙarfin ko darajar kuɗin ƙasa yana jawo hankali na FDI da ake cewa direct foreign investment, ba ka ganin gwamnati bata cimma wannan abun ba? Misali tunda investors ko masu saka jari za su zo daga ƙetare, kuma za su zo da kuɗin dalar nan kalilan misali, kuma su saka jari a Najeriya da kuɗi mai yawa.
To ni abinda nake gani ai shi tattalin arziki, ci gaban tattalin arziki da ƙaruwar haɓakar sa ba wai ya danganta da akan wasu ƙananan abubuwa ne, a'a, ya kamata gwamnati idan tana so ta ja masu zuba jari da sauransu, dole ne maganar cin hanci da rashawa ai maganinsa, dole maganar tsaro din nan ai maganinsa, dole rashin wuta din nan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su. Ba wai a ce gwamnati ta karya darajar daira ba shi kadai ne zai jawo wannan ba, dole akwai karin matakai da gwamnati za ta dauka domin a samu ci gaban ta.
Idan muka kalli manufofin nan da gwamnati na tattalin arziki da gwamnatin Tinubu ta zo da su, ta yiwu su sun yi bayani tun da farko ga abin da suke so su cimma, a da ka fahimtar da nazari a iya cewa koda ba a zahirance ba gwamnati ta cimma wani abu na ƙarfafa tattalin arzikin, tunda wani lokaci kuna cewa akan yin wasu abu na paperwork ne kuma su ma ci gaba ne. Misali
gaskiya maganar adalci in za a yi wa wannan gwamnatin, kuɗin shiga ya ƙaru, kuɗin da yake tawo gwamnati, tunda kaga ai gwamnati yanzu ta dogara ne kacokan wajen tattara su haraji da ragowar hanyoyin samun kuɗi na cikin gida. To a yanzu alƙaluma suna nunawa a haraji da gwamnatin tarayya take samu ya ƙaru, to ta mahangar samun kuɗin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara, saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun ƙaru. Amma idan ka duba ta wasu mahangan, gaskiya akwai saurarina a kaba, tattalin arzikin Najeriya ya dan samu targado.
Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kuɗaɗenta na cikin gida sun ƙaru, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa.
Shi tsadar rayuwa yawancinsa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu daidaito matsalar ta ragu. Misali kaga idan ba tattalin arziki ya haɓaka ba, ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida, kuɗaɗen waje suna shigo mana, mun rage dogaro da dala, to shi ne. Amma kowa ya sani ai din Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kuɗi, gwamnatocin jihohi yanzu abin da suke samu ya linka, kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar ƙarin albashi, dama kuma ana neman ƙarin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan more rayuwa ga talakawa, musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara. A nan kuɗaɗen da gwamnati suke samu ya taru, amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira kuma farashin kayayyaki sun ƙaru. Wannan kuwa ba wani abu bane yasa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai a tare mu mako mai zuwa don jin wani rukuni na 'yan Najeriya. dangane da shekara daya ta mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Tanyinna ke muku sallama daga Washington DC.